بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شابير قوات أمهدو هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة نادا هكرا دبو تايا دا تليه هدو دا أربعين دا أكو wanda yazo daidai da 20 ga watan 11 a Gregorian calendar 2021 wannan shine cassette din mu na boku rubuta number cassette ba musuma boku rubuta number cassette ba ga yamin kawai mu faɗa mu ci gaba da na 37 to wannan shine cassette din mu na 37 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha wa waqiduha littafin fadilati sheikh abi abdullah muhammad ibnu sa'id ibnu raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi basu manta ba mun fara muqaddima dangane da nawaqidu la ilaha illallah abubuwan da suke warwarewa mutum kalmar shahada ina jin mun zo inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yartadid minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun yanan ne muka tsaya na'am mallan yace wa hadha tahdhirun shadidun to kaga wannan wato wani tsawatarwa ne mai tsanani minallahi ta'ala lil mu'minina wanda Allah madaukakin sarki yayi wa mu'minai dan ya bayyana musu cewa idan suka yarda suka bar addinin Allah to lallai aikin su gabaki ɗaya ya rushe da Allah yake cewa wa man yartadin minkum an dinihi wanda ya yarda a cikin ku ya bar addinin sa ai ayyuhal mu'minuna ya ku taron mu'mine gaba daya fayamut wa huwa kafirun yamutu kuma yana kafiri wato yayi ridda bayan yayi riddar kuma ya mutu yana kafiri walam yatub qabla al mauti bai tuba ba kafin mutuwar shi ma'ana yayi ridda kuma ya tabbata akan riddar kuma ya mutu wa yarji'u ila al islam bai dawo zuwa ga musulunci ba faqad habitat a'maluhum to irin waɗannan mutanen ayyukansu sun rushe ai batalat duk ayyukansu sun baci fi dunya wal akhirah anan duniya da kuma alahira wa ulaika ashabun nari kuma irin waɗannan mutanen da suke yin ridda suke warin musulunci su ne ma abota wuta hum fiha khaliduna kuma za su dawama a cikin ta wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratu Muhammad yace innal ladhina irtaddu ala adbarihim lalle waɗanda suke yin ridda suke dawowa da baya min ba'd ma tabayyana lahumul huda tun bayan da shari'a ta bayyana gare su ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum shaytan ne ya kawata musu aikin su ya kuma yi musu shifta suka yarda da shiftar shaytan suka zo suna sabawa Allah suka yi ridda duk dai wannan Allah yana tsawatarwa musulmi kada ya kuskura ya ainihin wato yi ridda ya bar addini wa qala ta'ala Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda kuka yi imani man yartadda minkum an dinihi duk mutumin da ya ridda daga cikin ku ya bar addinin sa fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin haqiqa Allah madaukakin sarki zai iya zuwa da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna san Allah Allah yana san su azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirina masu ainihin wato kaskantar da kansu ga ainihin wato muminai, suna ainihin wato mutunta su, suna girmama su, suna musu duk abin da ya dace. A izzatin alal kafirina, masu nuna izza kuma da buwaya akan kafirai. Haka ake so musulmi ya zama. Ya zama musulmi dan uwanka, mumini dan uwanka yana da dama akanka. Yana da matsayi, yana da daraja, yana da kima, yana da martaba a gurinka. A matsayinka na musulmi haka ake so ka siffantu. Ya zamto idan musulmi ne, to yana da iko, yana da ainihin wato dama akanka. Amma daga zara an ce wannan ba musulmi bane, to ya zama ba shi da wata dama a gurinka. Kana iya daga wa dan uwanka musulmi kafa akan duk abin da ya taso ya samu romo daga gurinka. Amma duk abin da ya safi kafiri, to karka daga mishi kafa. Yasa cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake fada, yake cewa idan kun gamu da kafirai ku manna su har zuwa gefen hanya, ku matse su har zuwa gefen hanya. To da yawa daga cikin mutane abinda suke wa wannan maganar fahimta shine, in ka zo gaba da kafiri karka kauce masa, ba haka hadisin yake nufi ba. Abinda hadisi yake nufi shine, duk ranar da kafiri ya shigo hannunka, kana matsayin gwamna, kana matsayin shugaban kasa, kana matsayin sakataren gwamnati, kana matsayin dan majalisar jaha, kana matsayin dan majalisar tarayya, kana matsayin kaza, shikenan yanzu kana da damar kai zaka nada, kai zaka sauki, kai zaka yi promotion, kai zaka yi demotion, kai zaka basu, kai zaka soke ka ce kar a basu. To shikenan ka tabbatar da cewa ka matsa wanda yake ba naka ba, ka sake wa wanda yake naka. Jama'a kun fahimci magana? Wannan shine abin da hadisin ke nufi. Ka samu dama ta mulki, ka samu dama na matsayi, ka samu dama na Allah ya dora ka a wata kujera, to naka su san ka samu. Wanda ku ba naka ba su san cewa lalle ba nasu bane akan kujera. Shine ma'anar hadisin cewa in kun gamu da kafirai ku matse su har zuwa bakin hanya, ku matse su kar ku sake musu. Ina fata ana fahimtar magana. Menene dalili? Saboda su ma idan ta raga mu la yarquna fi mu'minin illan wala zimma, ba sa daga mu'mini kafa. Duk lokacin da aka ce sun samu dama a kanku, to sai kun yabawa aya zakinta. Kuma lokacin da suka tashi karya duk wata ka'ida suke dan su kuntata mu, to kuma ku rugurguza ka'idar, ku kakkarye yar banza, ku watsar da ita don ku takura musu. Allah ya ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhina ma'ahu ashuddaa 'alal kuffari, sai ya ce me ruhamaa bainahum ashuddaa 'alal kuffar, waɗanda suke tare da manzon Allah na gaskiya a da da yanzu, siffarsu yadda take, masu tsanantawa kafirai ne, masu matsa musu lamba. Ko ashuddaa 'alal kuffari, amma kuma ruhamaa bainahum, tsakaninsu kuma suna tausayin junansu. In ka zo da damuwa ya ga kai musulmi ne, nasa yana da damar da zai ma rubutu ka wuce, yana da damar da zai sa ma hannu ka wuce, yana da damar da zai maka abin da zaka samu abin da kake bukata, sai ya karya duk wata ka'ida dan ya ga cewa ka wuce. Duk ka'idar ba ta banza da wafi bane, ko ba haka bane? Ka'idar Allah ce, Qur'ani ne ya zo da ka'idar, hadisin Annabi ne ya zo da ita. Karya yar banza ka zubar da ita ka huce da musulmi, haka suke yi wallahi. Karara muke faɗa, mu bawa wani dungu ko wani abun nan. In ka ji ka tsorata ka tashi ka yi gaba ka banni ni, ka firgita ka tashi ka bar masallacin, mu wallahi muna nan. Allah, wani yanzu kirjinsa yana dukan uku uku, ya za a yi a faɗa haka? An faɗa, an gane maganar da kyau ko? Wallahi tallahi ba sa raga mana. Yanzu ku duba ku ga yadda musulmi suke fama a duniya jama'a. Kasashen musulmi kaf kafirai sun saka su a gaba. Amerika da Ingila da Faransa matsiyata da munafukai, sai su haɗa kai da munafukan musulmi su cutar da kasashen musulunci. to haka in ka dawo kasar mu haka ne a duniya haka muke fama a kasar mu ma haka muke fama yanzu ku duba ku ga wani munafurci jama'a ka duba kasar Libya kasar Libya kasa ne wadda Muhammad Gaddafi Allah ya masa rahama ya gafarta mishi ya zo ya karbi mulkin kasar nan kasa ce wacce take da talauci da bala'i kasa ce sahara jama'a ko Niger bata kai ta sahara ba amma wallahi Muhammad Gaddafi da yazo san da ya san yadda ya jawo ruwa na teku ya shigo kasar kasa ce bushashiya kekashashiya kwankwataran ba wata ni'ima ko miskala zarratin a cikin Libya amma wallahi wannan bawan Allah da ya saka ta a gaba san da ya jawo falalar Allah da ni'imar Allah tan ni'imar ruwa ta shigo garin aka wayi gari babu wani abin da ake yi a wata duniya wanda ba a yin sa a Libya ya kai matakin da a Libya Muhammad Gaddafi yana iya samun guri ya gina gidajen da ba masu zama a gurin ana jira sai sun taso sannan a ba su gidajen in dai kai dan kasa ne ma'aikaci ne ko ba ma'aikaci ba baka da matsala kasa ce mai albarka ya saita kasar ya gyara ta amma da ke America munafikar Allah ce sai ta dauko wasu maganganun shi da yayi ta yi lokacin da yake mulki cewa ba za su daga wa kafiri ba irin waɗannan maganganun da muke faɗa yanzu suka dauko suka dinga amfani da su sanda suka samu hadin kan kasashen musulmi yan uwansa sannan suka dira akan sa suka yake shi wannan bawan Allah suka kashe shi suka kashe duk zuriyarsa sai yan kalilan wadanda Allah ya tseratar a kasa saboda wulakanci suka dinga jan gawar shi yan kasar suna sa takalmi suna dukan gawar duk da aka gama wannan da Allah ya tahi jarrabar Libya tun da aka kashe Muhammad Gaddafi har rana mai kamata wa kasar bata zauna lafiya ba suna dandana mugunya suna dandana kudarsu ba abinci ga kidnappers barayi sun shigo yan ta'adda sun samu hanya komai na kasar ya rikice America abinda take bukata tayi bukatar da take nema ta samu mai ne ta samu duk abinda ya kamata na alheri a kasar ta kwasa ya ife ta yanzu ta dawo tana ji a jikinta a kasar tana kashe kudin ta ne yanzu ba wani abu take karuwa da shi ba sai ta janye jiki he ta basu suna ta kashe junan su to yanzu da kasar ta gagara sai aka zauna aka ce to waya za a yi ne kasar nan ta koma yadda take kace ai mutanen kasar ba za su yarda su zauna lafiya ba in ba an dauko zuriyar Gaddafi ya zo ya mulki kasar ba dan haka akwai dan sa wanda America ta sa aka kulle shi tsawon shekara 5 shekara 5 yana kulle a dalilin an je kama shi ma yatsun sa na hannu aka harbe shi duk sanda suka gutsure gaba daya yanzu shi aka dauko aka sa aka fitar da shi daga gidan yari ya fito yanzu sun ce ya fito ya tsaya takarar shugabancin kasar nace an ji kunya wallahi an ji kunya daga tsigi har babbar kasuwa wallahi an ji kunya ku kashe uban mutum ku rusa kasar duk guraren tarihi da guraren al'amura da ci gaba duk suka rugurguza shi kuma yanzu sun dawo sun ce ai zuriyarsu ne ya kamata su mulki kasar sannan a zauna lafiya kuna ga Afghanistan Afghanistan din nan ba ruwanta da kowa kawai su sun ce za su bi tsari na musulunci ba ruwansu Osama bin Laden a wannan lokaci ya ji cewa to tun daga kasar da za ta yi musulunci ya tahi daga Saudiya ya koma can da zama bayan ya bar Sudan ina so ku gane dalilin da ya sa aka tinkari Sudan da yaƙi shine zaman Osama bin Laden a Sudan shine ya sa America ta sa mata ido har sanda ta dara kasar gida biyu sannan hankalinta ya kwanta aka yi yakin Darfur aka yi wata tsiya aka yi wata shegantaka duka daga ƙarshe suka dara kasar gida biyu bangaren arewaci da bangaren kudanci me ya faru sai suka ga bangaren kudancin inda kafiran suke sun kagara zama lafiya suna ta kashe junan su bangaren arewaci inda musulmi suke suna zaune lafiya sai suka ga har yanzu bukatar su bata biya ba suka dinga shiga suna cinna wutar fitina har san da suka kwakulo wasu laifuka na Umar al-Bashir suka sa aka kama wannan bawan Allah aka zo aka kulle shi me ya faru yanzu gashi su ma sun yi juyin mulki wanda kuma suka yi wannan juyin mulkin kadan ne daga cikin yaran shi tsohon shugaban kasa Umar al-Bashir idan ka dawo Egypt abinda zaka zo ka samu kenan da al-Sisi da Mubarak ka je ka bi tarihi zaka ji yadda America ta shiga ta fita da kafiran duniya sanda suka cinna wutar fitina a kasar to haka zaka zo in ka dawo kasar nan haka zaka zo ka dinga ganin abubuwa marasa dadi mana na rahin mutunci wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba komai yasa ake mana wannan ba kawai saboda mun ce mun yi imani da Allah yanzu Afghanistan din nan ba ta da matsala da kowa a duniya kawai su kasar su za su yi musulunci to me laifin su ba su ce he ka zo kasar ba ba su ce kasar ku sai ta yi irin dokokin da su suke yi ba a ba su zauna su yi su wanda yaji zai iya zama tare da su yayi musulunci ya zauna wanda yaji ba zai iya bai fita a kasar ba shikenan ba amma aka saka musu ido suna da tsaurin addini suna da kaza aka shiga shekara 20 ana yaki a kasar su ba su sauka daga kan tunanin su na cewa he sun gudanar da musulunci ba America kuma tace ba za ta bari ba to amma daga karshe da uwar bar ta zo ta tsugunnawa America ita da kanta ta tattara yanata ta bar kasar kuma tace su zo su karbi mulkin yanzu gashi nan yau sun dawo kuma sun ce abinda suke yaki a kansa din sun za sake dawowa da hihi za su ci gaba saboda haka wallahi jama'a wannan addinin da kake gani ba ka da gata da ya fiye masa duk abin da za ka yi in dai kana cikinsa to ka tsira in kuwa ba ka cikinsa ko me ka samu a duniya ka taɓe ka yi asara kuma waɗannan kafiran da kake gani ba za su taɓa yadda da kai ba fa ko me za ka yi musu ai ga sunan waɗanda suke biye musu sun biye musu an cutar da addini amma daga ƙarshe kuma sun dawo sun dira a kansu duk wani wanda ya biye wa kafirai wallahi daga ƙarshe he sun dawo sun yi maganin shi haka ka'idar take yanzu wannan na Saudiyyan da yake biye musu ake ta abubuwa na rahin mutunci a ƙasa mai tsarki ga haramin Allah amma ana rahin mutunci da rahin albarka ku jira ku ga yadda za su kare da su da shi Allah ai wanda duk yace zai kawo fitina a Saudiya zai kawo aikin sabo ku bar shi ba da kai yake fada ba ya san da wa yake fada ai Abrahata tarihin Abrahata ba ne sai yake da su ba ai ko ba haka bane tarihin ashabul fili ba ne sai yake da su ba ai ko ai ga suran nan a Qur'ani muna karantawa dan haka duk wanda yace ta'addanci za a yi rashin mutunci za a yi a bude gidan rasulin din maza da rasulin din mata a bude gidan rawa a bude abin nan stadium ai ta kwallo kwallon ma hadda na mata a ciki a ba wa mata yanci su tuki ai waye yanzu kwanan nan aka ba da lasisi na zama yan kasa a cikin waɗanda aka ba wa lasisi hadda wani kasar guman dan shi'a a Saudiya jama'a hadda wani kasar guman dan shi'a wanda ka'idar Saudiya in dai ta gane kana da aqidar shi'a to baka isa ka samu takarda zama dan kasar ba amma saboda munafurcin Yahudawa sun famfa wannan yaron yazo yana ta yin abubuwa na rashin mutunci to ku bar shi wallahi kowa ya zuba masa ido lokaci ne kawai shi Allah baya gaggawa cikin lamarinsa wa umli lahum inna kaydi mati Allah ya ce ina musu talala ne mai kamar saki amma kaidi na idan ya tashi zartuwa a kansu wallahi ba zai musu da dadi ba saboda haka wallahi ba a Saudiya kake ba ko a gindin Ka'aba kake in ka ci mutuncin addinin Allah ka ci mutuncin addinin Allah albarkacin abin da yasa wallahi ba ma wasu maganganu saboda kasa ce mai tsarki kada a garin maganar wanda yake tutar da musulunci kai maganar da kai ma zaka sauka shoulder baka ankara ba haka ne ko ba haka ba saboda haka dole mu dinga daga kafa kasa ce wanda ba za ka yi maganganu akan ta yadda kake akan kowace kasa ba amma wannan yaron da yazo yake kokarin kawo rashin albarka a wannan kasa wallahi kowa ya zuba masa ido amma al'amarin ya kai al'amari a ce yanzu a wasu abubuwa da suke faruwa na shashanci a wasu kasashen turawa kaji ana cewa wai yanzu yana faruwa a Saudiya abin akwai abin takeici Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya yaye Allah ya kawo mana sauki da haka yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani man yartad da minkum an dinihi wanda ya ridde bar addinin sa a cikin ku fasawfa ya'ti Allahu biqaumin wallahi Allah zai kawo wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah yana son su su ma suna son Allah adillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirina suna masu dagawa mu'minai kafa suna kuntatawa kafirai kuma malan yace man yartad da minkum aydinihi ay yarji'u an dinihi mutumin da ya baya baya ya bar addinin sa ya ja da baya bar addini wa fil ayat a cikin waɗannan ayoyi inji malan rasulullah yace tahdhirun minar riddah akwai tsoratarwa dangane da ridda wa wa'idun alaiha da kuma irin narkon da Allah ya tattala ga wanda ya ridde bar Allah zamu zo zamu faɗi abubuwan da suke kawo wannan ridda din zamu faɗi nawaqidu la ilaha illa Allah ai sune asbabur ridda din sabubban da ke sa mutun ya ridda wa fil hadisi alladhi rawahu al-bukhari yazo a cikin hadisin da bukhari ya rawaito muslim da muslim min riwayati abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga riwayar abdullah dan mas'ud Allah ya hada mu da shi a aljanna yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يتي لا يحل دم امرئ مسلم جن متم مسلمي بايا حالتا الا باحدى ثلاث سي اذن يا ايكتا دين اوكو اذن دي اكا تي wannan musulmi ne to bai halatta ka zubar da jinin sa ko ka taba dukiyar sa in ba dayan uku nan ya aikata ba na farko manzon Allah yace at-tayyibu zani mutumin da ya taba yin aure kuma sannan yayi zina koda auren nan na sati ɗaya yayi suka rabu da matar kuma yayi zina to wannan kan jinin sa ya halatta dole a kashe shi hukumar musulunci ta kama shi ta masa abin da bahaushe ke cewa rajam an gane ku a jefe shi har sai ya mutu to amma ka duba ka ga yanda yanzu magidanta da matan aure suka falle da yin zinace-zinace malam malam sai kana tattaunawa da wasu hankalinka zai tashi fa ba kwa sanin wasu abubuwa saboda ba ku shiga layin da za a kawo muku kuka ba duk mutumin da yake layin da'awa da layin shugabanci musamman harkar tsaro ka je ka samu wani DPO ku yi hira da shi tafi human right ka je ku zauna da chairman na human right ya gaya maka bala'in da ke faruwa a cikin al'ummar musulmi je ka gurin commissioner of police ya baka minti 30 ka masa tambayoyi dangane da matsaloli da ake samu na zinace-zinacen matan aure da mazaje masu mata ka sha mamaki ka'ida idan kana da aure kai zina jefe ka za a yi amma ka duba ka ga yadda mutane suka maida zina da matan aure kamar kwalliya da ado ka'ida mace tana da miji ko ta taba yin aure ko bazawara ce fa ta taba yin aure ta yi zina yanzu ba sa tare da mijin ka'ida kashe ta za a yi jama'a amma ka duba yanzu yadda zawarawa da mata a gidajen mazajensu amma suka mai da zina ta zama ado ta zama kwalliya kaga matar aure a cikin kawayenta mata in ba ta zina kaga cewa kawayenta matan aure suna mata kallon baƙauya suna mata kallon wawuya to wallahi mu ji tsoron Allah wannan ɗabi'a ce wanda lokacin da aka jefuna na Aisha da zina jama'a Sayyidina Umar daga cikin maganganun da ya faɗa yace marumina bi hadha fil jahiliya afanarda bihi fil islam, yace ko a jahiliya mu famulun mu gidanmu ba a taba jifan mu da cewa mun yi zina ba. Duba fa ka kalli maganar a zamanin da ba musulunci, zamanin jahiliya, yace wallahi tallahi mu gidanmu ba wanda aka taba zargin sa da zina. Sai yanzu mun shigo musulunci mun gyaru, sannan za a zo ana cewa wata daga cikin mu ta yi zina. Ina fata kuna fahimtar magana. Ma'ana hatta a zamanin jahiliya zina a bar kaito ne, a bar kunya ne, a samu family suna an samu mazinaci kwaya daya a cikin gidan. Inji sayyidina Abubakar yace marumina bihi fil jahiliya afanarda bihi fil islam, ba a taba jifan mu da kalmar zina a cikin a zamanin jahiliya ba ma. Yanzu mu zo a musulunci kuma bayan mun shiryu muna kan tafarki, a jahiliya ma ba mu yi ba. He yanzu ina ma'anar wannan? Mace tana gidansu jama'a ba ta yi zina ba, wai sai da ta hije gidan miji. Zaka ga yarinya an aure da ita lafiya, ba ta da matsala, ba ta taba kwanciya da wani ɗa namiji ba, amma wallahi sai ta hige gidan miji wanda a ka'ida ya kamata matar da ta yi aure ai ta kubuta daga wani abu mai suna zina kuma, ko dan in sha'awa ne ta ta sa ta yi, to ai yanzu tana da miji, to me zai kai ta? To amma sai ka ga mace malam ta kubuta daga gidansu lafiya kalau, amma ta shiga gidan miji tana zina. Ka ga mutum malam lokacin da yake saurayi Allah ya kubutar da shi bai taba taba yar wani ba, amma bayan ya yi aure a dinga zarginsa da yana yawo da 'yan mata yana zina. Allah ya yi. Don haka manzo Allah ya ce as-sayyibu dhani, mutumin da ya taba yin aure yake zina, wannan jininsa ya halatta idan aka kama shi hukuma ta kashe shi ta musulunci. Wan nafsu bin nafsi, haka kuma idan mutum ya kashe rai a kashe shi shi ma. Ya sa wallahi barin faɗa muku, duk wannan barnar da kuke ga take faruwa fa, wallahi rabin bin ka'idar musulunci ya haifar mana da ita, ko ba haka ba ne? Yanzu da za a ce duk matar da ta yi zina tana da aure, hukumar musulunci, kuma fa hukumar musuluncin nan fa ba wani abu ne za a tattala wai sannan ta zama hukumar musulunci ba. Lokacin da gwamnan Zamfara ya tashi tabbatar da shari'a, ba taro ya kira ba kawai ya ce jiharsa ta koma jihar musulunci da shari'ar musulunci, ko ba haka ba ne? Shikenan kawai. Yau din nan idan gwamna ya ce jiharsa ta koma ta musulunci, musulmi su tattaru a kotunan musulunci, duk abin da aka yi a zo a zartar musu da hukunci da ka'idar musulunci, magana ta kare. An gama. Kawai ɗauko Ƙur'anin za a yi da hadisan a kaɗe ƙurar da aka ajiye su suka yi. Ina fata an fahimta. A karanto dokokin. Shikenan kawai. Ka gani idan an kashe mutum biyar ko goma, ka gani in za a ci gaba da yi? Za a ci gaba da yi? Wallahi tallahi ba za a ci gaba ba. To dama hikimar ba wai ita ne a yi ta kashe mutane ba. Hikimar hi ne a daƙile aikata wannan ɓarnar. To daga an fara kashewa za a ga kowa ya shiga taitayinsa. Don dama ba kana yi ne don ka ji daɗin rayuwa ka more ba, to sai kai kuma ka mutu. To ina morewa kuma? Ka yi ka mutu. Ka ga shikenan saura hesitate, to shikenan tunda Allah ya halatta mana huɗu, to bari mu je mu nema. Iya nan ya isa. Ba shikenan ba? Shikenan kawai. To amma tunda ba za a zartar da doka ba, to shikenan. Shi yasa Allah ya ce wa lakum fil qisasi hayatun ya ulul albabi la'allakum tuflihuna, kuna da rayuwa a cikin kisasi. Me ya kisasi? Shine mutum yayi a yi masa. Ka kashe a kashe ka, ka cire wa wani hannu a cire maka, ka cire wa wani kunne a cire, ka ci bashin mutum ka ki biya a matsa ka a karɓi kuɗinsa a biya shi. Jama'a kuna fahimtar magana? Wani ya ɗauke ka harkar kasuwa ka yi haka ka tauye masa wasu kuɗaɗe a riƙe ka, gwamnatin musulunci ta ce mayar masa da kuɗinsa. Idan kisa na diya ne da kai da familinku ku haɗu ku biya diya, a ce ma an yafe maka, a ce ma an yafe maka, sai ka ji a hakan ka kun fitar da kusan miliyan 20 da wani abu a tsakan kanunku, za ku sake kashe wani a familinku, ba za ku ƙara ba. To shikenan da mutane suka ƙi su biya diyar musulunci, sai ga su suna biyan diyar kidnafas. Ko ba haka bane? Ka kika biya diyar musulunci, sai Allah ya danno kidnafas, ka bayar ba lada, kuma baka bi dokar Allah ba, kuma sai ka biya wallahi. Yes, ai Bahaushe ya ce in mutum ya ki sharan masallaci zai yi ta market, haka ne ko ba haka ba? Zai yi ta kasuwa. Tunda ka ki ka biya ta Allah da Annabi, sai Allah ya danno masifa, sai a kama naka, sai ku je ku har hado, sai kun biya, sannan ku karbo shi. A wani lokaci ma idan kun biya din, sai a dawo muku da gawar shi. Babu rayuwa mai daɗi sama da rayuwar addinin Allah, wallahi babu ita. Amma sai mutum ya gane, don haka Allah ya ce kuna da rayuwa a cikin kisasi. Ina ma'anar rayuwa cikin kisasi? Shine daga an fara zartar da kisasi, zaka ga kowa ya shiga taitayinsa, ya dawo hayyacinsa, ya daina taɓa dukiyar wani, ya daina taɓa jinin wani, ya daina taɓa matar wani, to sai kaga an samu sel, an zauna lafiya. Kisa Larabawa tun a zamanin jahiliya sukan ce akthirul qatla liyaqillal qatlu, ku yawaita kisa dan kisa ya karanta. Ina ma'anar haka? Ku yawaita, in kun kama wani ya kashe wani, to kuma ku kashe shi, in kuna haka to za a rage kisa, za a daina kisa. Shine akthirul qatla liyaqillal qatlu, ku yawaita kashe wanda suka kashe muku, sai a samu karancin kisa. Yanzu hatta kidnappers din nan jama'a, da BH din nan jama'a, inda idan an kama yan banza, zuwa za a yi bainar jama'a a danna musu bullet, yadda su ma suke harba mutane su dora akan internet, kowa ya gani. Na rantse muku da Allah da tun wannan labarin ya wuce, saboda in kana kashewa ne dan ka rayu, to kai ma an kashe ka, to ina rayuwar take? Kaga dole ka bar mutane su zauna lafiya, haka ne ko ba haka ba? To amma ina, sai ka ji an kama, an faɗa a gidan radio, an kama an faɗa, amma sai ka nemi labarin su ka rasa. Sai wata rana wani tsautsayi ya faru, an fasa wani gidan yara a ƙasar nan, sai ka ji daga cikin waɗanda suka gudu akwai wasu wana da wana da wani. Amma tun lokacin da aka kama su, don me yasa ba a zartar da hukunci akan su ba? Wannan fa musulunci ne, ba mu wannan damar. Amma abin da zai baka mamaki, ka je ka ji ƙasashen duniya yanda in sun kama irin wannan ba sa daga kafa. A Amerika yanzu a kama ka kai kisa, za ka ga yadda za ka kare da su. Wallahi ba za su barka ba, sai sun kashe ka wallahi. Ba za su barka ba. Ai kuna ga wannan bakar fata aka kashe, aka danne masa wuya a jikin mota har sannan numfashinsa ya kare. Kuna ga yadda kasar ta nemi ta rikice ai, akan mutum kwaya daya aka dinga bala'i. Kuma kun san mutumin nan ba wani mutumin arziki, hatta a duk Amerika in ba musulman cikin ta ba, ba yan iska bane jama'a. Ko ba haka bane jama'a? Duk Amerika banda musulmin ciki, duk ba yan iska bane. To shi a yan iskan ma shi dan iska ne, dan yana cikin kungiyar masu yin luwadi, kungiyar masu auren jinsi. Shi wannan wanda aka kashe, wanda ake ta bala'i a Amerika, zanga zanga an fi wata uku ana zanga zanga a Amerika. Kwanakin baya ina ganin zaman yadda ake shari'ar, kafin a fara shari'ar, sanda aka kira iyalansu, gwamnatin kasar ta rubuta takarda da sa hannun shugaban kasa, tana apologize su yi hakuri an kashe musu da nasu. Bayan wannan gwamnatin kasar ta ce su faɗi duk abin da suke bukata a basu, kafin a fara shari'a fa a kwato musu yancin, an kashe musu nasu jama'a. Suka yi lissafi, suka yi lissafi, suka yi lissafi. Billions of dollars, wallahi malam aka iba aka basu, kuma aka kara musu, aka ce kuma ku je ku zauna ku nutsu, ba za a bari wannan jinin ya wuce a banza, ba za a dau mataki. Aka zo aka dinga buga shari'a, CNN live take nunawa, wallahi tallahi live, a lokacin da ake tattauna mas'alar, a lokacin za su kade duk wani shiri su nuna, ana kallo duniya ta ga America tana kwatowa wasu yancin jini kwaya daya. Haba jama'a, mu ba daskararru bane, wayayyu ne, muna bincike, muna sanin me ke faruwa a duniya. Wannan tasa idan kana ganin wani abu ko kana karanta wani abu, in kaga irin badakalar da ake dawa ka cika tashin da ake yi da rayukan al'umma a kasar nan wallahi hankalinka dole ya tashi amma idan ka zama daskin daridi kokolwarka bata functioning bata yawo bata harbawa tana ganin me ke faruwa a duniya ba za ka sama me ake a kasar ba kuma ba zai dame ka ba amma idan kana ganin yadda kasashen duniya suka damu da yadda suke kokarin kwato wa ƴan uwansu yanci idan an taba su abin zai baka mamaki kaga shugaban kasa malam yayi rizani akan an taba mutum biyu a kasar sai ce in har ba za a dau mataki ba shi zai sauka ya bar mulkin shi ba zai yadda a mulkin sa a kashe mutum biyu ba Allah akan mutum biyu shugaban kasa sai ya rizani kuna ga dan majalisa ne a Ingila dan majalisa ne a Ingila aka maru wata yar jarida akan ta yi wani labari da yake kama da ƙarya akan shi yace shi ba zai yadda a ci mutuncin dan jarida saboda yana mulki ba dan haka ya bar dan majalisa ya rubuta takarda an mari dan jarida yace ya bari mari amma ku a mazabarku ake kashe bayin Allah ba maganar ku yi rizanin ba ku fito ku yi magana ku dauki mataki ba za ku iya ba kuma abin mamaki bayan ba ku dau matakin komai ba kwa wani abu na yadda yake nuna cewa kun damu da abin da ake wa al'umma sannan kuma hatta wannan maganar yanzu abin da kuke so shine a yi gum a rabu da ku ku yi cikaran ku ba babbaka kar kowa ya magana haba jama'a Allah ba zai bar waɗannan abubuwan ba saboda haka dole ne mu ji tsoron Allah dole ne mu dinga daukar matakai in dai mun yadda mu musulmi ne aljanna muke nema na rantse muku da Allah sai mun bi waɗannan ka'idojin sannan mu same ta an gane maganar da kyau ko dole ne mu daina sabawa Allah kisan kai saban Allah ne zina saban Allah ne Allah kuma ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha wanda ya saba wa Allah ya saba wa annabi Muhammadu yana da wutar jahannama fa inna lahu kaji wannan larabcin aya ce ta alqur'ani fa inna harfun nasbin wat tawkid lahu ya tabbata gare shi nara jahannama wutar jahannama haka Allah ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu to in ku min yadda waɗannan dabi'u sabo ne kisan kai sabo ne to dole ne mu janye jiki daga irin waɗannan ayyuka dole mu janye jiki daga irin waɗannan ayyuka kuma dole mu yi adalci a shugabanci kar ka kuskura ka bari ana cin zarafin al'umma a mulkinka gara kai rizani kuma bari ku zi ɗan Najeriya yana da wani irin mentality ko mu ce wani irin believing duk shugaban da ya iya zajircewa ya yarda ya sauka saboda ana cin mutuncin mutanansa to ɗan Najeriya kuma zai ce ba shi da hero a duniya kamar wannan mutum yanzu da dan wani dan majalisa zai gwada yace tunda ana kashe mutane a yankin sa a yankin Zamfara ne ko a yankin Katsina ne ko a Sokoto ne ko a Kaduna ko a ina ne sai yace to tunda abun nan an gagara daukar mataki shi ba zai iya daukar mataki shi kadai ba gwamnatin jaha bata iya daukar mataki ba shugaban kasa bai iya daukar mataki ba to shi ba za a zo ana kashe mutane a yankin sa ya je Allah ya tambaye shi ba dan haka yayi rizani na rantse muku da Allah idan zabe mai zuwa ya zo mutanen wannan yankin dandazo za su yi su ce in ba shi ba sai kwata ko rijiya gaba daya jama'a haka ne ko ba haka ba to abinda ba su gane ba nuna damuwa akan talaka shi yake sa talaka ya ji kai nasa ne amma idan kai burus da shi to shi kenan sai ya dinga jin kawai kanka kake so kanka kake so to amma ba za su iya ba ba za su iya ba mutum yana ganin in ya bar wannan kamar ya bar rahamar ubangiji ne ma gaba daya haka ba zai iya sauka ba amma da za ka jajirce kai rizani ka ce ka bari in dai ba za a gyara ba to kai ka ajiye shugabancin a ɗauko wani wallahi sai ka ga next zuwa sai ka ji sun ce wallahi in ba kai ba sai rijiyawa ne inda dai kai ka damu da damuwar mu to mun kuma kai muke so amma ina saboda haka wallahi jama'a wannan addinin namu yana buƙatar mu tsaya da gaske Umar dan Khattabi jama'a saboda tsabar adalci wata rana yana yawo a cikin Madina sai ya ji hayaniya a wani gida ashe wani gida ne suka taru maza suna ta caca a ciki Umar ya zo ya taba kofa sai ya ji kofa a rufe sai ya zagaya ta katanga sai ya haura. Yana haurawa sai ce na kama ku a ƙasa ta kuna caca, dan haka ku zo mu tafi abin nan din musulunci a yanke muku hukunci. Sai suka ce mu kuma mun kama ka, ka hauro mana gida ta katanga, baka biyo ta kofa ba. Ai Allah ya ce wa atul buyuta min abwabiha, ku zo wa gida ta kofa, dan me yasa ka hauro, kai ma ba mu yarda da kai ba. Sai Umar ya ce gaskiya ne, yanzu to ai tit for tat, na saba kun saba, Allah ya yafe min, Allah ya yafe muku, ku bude min kofa in fita. Tike na ka bude mar kofa sum sum, Umar ya kama hanya ya gaba abu. Sabar adalci a to yayi laifi su ma sun yi laifi, to in za a tafi kotu sai dai a tafi tare da shi gaba daya. Kuma haka bane yace to amma tunda ni ba na saba, ni Allah ya yafe mun, kuma Allah ya yafe muku, ku ji tsoron Allah ku daina bude mun kofa na yi waje, shikenan kawai. Amma ka duba ka ga yadda ake zartar da dokoki akan mu talakawa, amma ba ta aiki akan su matsiyata mala, ba ta aiki akan su matsiyata wallahi. Duk wata doka da zaka ga ana tana aiki a Najeriya, to akan ka take aiki kai talaka, amma su a doka ba ta aiki akan su, za su yi abin da duk suka ga dama ba wanda zai hukunta su. Yanzu ku duba tsabar an rena mutane hankali, dazun nan nake ji a labaru, dazun nan nake ji wai dattawan Ibo sun je sun samu shugaban kasa akan wai akan a saki wannan matsiyacin Namdi Kanu, kuma wai har shugaban kasa yana cewa to wai zai duba magana. Yanzu wannan ba rainin hankali bane. Namdi Kanu din nan fa ya kai daga Ingila, jama'a daga Ingila yake bada oda ake kashe mutane a kasar nan, suna da wani gidan rediyo ana ce masa Radio Biafra, ina sauraron sa akan abin nan Facebook, in ban da zagin shugaban kasa da bamban kamishi a karba abin da suke yi, su zagi Hausa Fulani, su zagi musulunci, su zagi shugaban kasa, illiterate nonsense, wayi wayi, su dinga yanka masa ashar wallahi tallahi, jahili wawa jaki wallahi, ba abin da ba sa faɗa wa mutumin nan. Kuma wannan Namdi Kanun shi ne yake controlling komai. Kwanakin baya a nan suka zo, sai ya zo ya ba da oda cewa kar kowa ya fita a wannan yankin, sanda aka yi kwana uku ba wanda yake fita, sun zama gwamnati su ma. Amma saboda munafurcin ƙasar nan, na rantse muku da Allah, a nan Nijar baka isa kai abin da Namdi Kanu yayi a Barka ba, nan Nijar wallahi baka isa ba, Nijar wannan baka isa kai abin da Namdi Kanu yayi wallahi su Barka ba. Amma a Najeriya ne za a yi wannan, in kaga suna magana to sai irin mu idan mun ce ba abin da ake ba daidai bane, hayya hayya ku kama shi ku daure, aikin banza aikin wofi, an daure Ibnu Taymiyya ma. Amma asanin akabira mujrimi hadin la'anannun da suke tunna fitina a kasar, tsoron su ma ake rarrahin su ake yi, wai in ba rashin hankali da raina hankalin mutane ba, wai dattawan Ibo sun je wai sun samu shugaban kasa, wai akan a saki Namdi Kanu, kuma wai ya ce wai zai duba. Na rantse da Allah, inda wani shugaban kasa ne, daga nan wallahi tallahi dukansu gaba ɗaya zai ce su ma a tafi da su gidan yari, ba a yarda da su ba su ma, dukansu a kama su. Ya za ku zo akan ɗan ta'adda, ɗan ta'adda ku zo ku ce wai kuna so a sake shi, ku suwaye? Mutumin da duk ƙasa ta yarda ɗan ta'adda ne, amma wai kun zo wai kuna neman alfarma wai a sake shi? Ɗazun nan a labaru nake jin wannan abin, jama'a ƙasa malam ta zama ƙasar banza, mutane shugabanci shugabanni sun zama shugabannin banza, ba za a duba su da abin da yake faruwa a ƙasa, ba abin da ya dame su sai kansu kawai, kansu 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 kansu. Yasa jika malam yace kaga talaka wallahi yaba Allah, wallahi talaka yaba Allah, in ji jikan malam. Akwai wani comedian malami wai jikan malam ne ko waye ne, yace wallahi talaka yaba Allah, kuma gaskiya sa. Saboda haka ƴan uwa wallahi muna buƙatar mu tsaya mu saitu kan addini, mu yi addini, mu kula da musuluncin mu, mu samu rahama. Amma in dai a ƙasar nan ne to wallahi wallahi muna da aiki har yanzu. Kuma wallahi jama'a ku ƙara haƙuri, duk da wannan bala'in da muke ciki a ƙasar nan, wallahi muna tsoron cewa ne kada kasar nan ta fada irin yanzu ku duba kusan kasashe guda uku a cikin kwanakin nan duk sun rikice. Sudan ana zanga zanga an yi juyin mulki. Wacce kasa ne kwanakin baya Senegal ne ko waye ne? Su ma sun yi juyin mulki. Waye waye waye. To ire-iren wannan rashin adalcin ke jawowa talakawa su ta da bore su ce su basu yadda ba. Ba ma goyon bayan wannan ko miskali zarrati. Saboda duk wannan dan abin da muke ciki kuma in kasar ta shiga irin wannan halin ko kuma bala'i ya faru. An shiga wani yanayi kuma daban. Ku duba Libya da yadda ta koma. Ku duba ku gani. Shi yasa muke jan hankalin shugabannin su dinga tausayawa, su dinga dubawa. A dinga sara ana duba bakin gatari, a dinga cizawa ana hurawa. Saboda in aka kai talaka wuya. Shi yasa ina mamakin mutumin da zai zo ya dinga cewa wai talakawan Najeriya su yi hakuri. Dan Allah, da mu ma ya kai mu hakuri. Wallahi da mu ma bai kai mu hakuri ba. Iya hakuri talakan Najeriya yayi hakuri sai dai ka ce ya ƙara. To shi hakuri baya bace hakuri abin manzon Allah inji dan maraya ko? To amma mu da ake cewa mu yi hakuri mu yi hakuri mun ji mun yi hakuri su kuma bai za a ce musu wajen su gyara abin da suke yi. Wannan shine an yi adalci an yi balancing equation. Kai talaka kai hakuri su kuma su dauki matakin gyara. Amma muna ji muna gani da ilimin mu muna ganin abin da ke faruwa a ƙasa mu ai ta danne mu su kuma a ce su ci gaba a haka. Wallahi muna yaudara kanmu ne. Dole ne shugabanni su dauki matakai na sassautawa al'umma. Al'umma tana cikin bala'i. Yanzu rana kullun rana gari idan ya waye sai farashin kaya ya karu. Ba kuma farashin da yake karuwa yake dagawa talaka hankali irin farashin abinci. Domin duk wani abu da ka sani kana iya hakuri da shi baka rayu ba. Amma abinci ba za ka iya hakuri da shi ba. In ka rasa ma wanda za ka ci sai ka ɗauki na wani kaci. Kuma musulunci ma ya yarda in dai na ci ne a ciki to in ka rasa ka ɗauki na wani. Wannan fatawa ce ni kuma na bada ita. Ka rasa yadda za ka yi kaci in baka ci ba za ka mutu ɗauki na kowaye kaci. Musulunci ya yarda wannan fatawa ce jama'a. Duk musulunci ko ina duk malamai sun yarda. Yasa ga hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari ya rawaito wanda ake bawa Abu Huraira ajiyar dukiyar zakka na kayan abinci sai yazo ya samu wani shedanin aljani yana diba shi bai san aljani bane da ya kama shi sai ya ce masa wallahi bukata ne na rasa inda zan sa kaina ba abinci. Abu Huraira yace da naji bukatar sa na abinci ne sai na tausaya masa sai na sake shi. Da Annabi yaje ya ga masa Annabi bai masa inkari akan me yasa ka bar shi ya tafi da abincin ba saboda me saboda bukata ce ta a rayu. Ko to yanzu bai zama sata ba zaka ci ka rasa abinda zaka ci eh ka ga na wani wallahi dauki ka ci ya tambaye ka kace Annabi ne yace idan na rasa yadda zan yi in ci in sha kuma na ga abinda zan ci in sha ko ba nawa bane na ci. Wannan shine gaskiyar magana. Ma'ana abinda muke magana anan shine in har dan Najeriya ya gagara cin abin da zai ci a cikin sa to kuma me ya shaura kuma sai mutuwa kuma ai ko sai mutuwa. To yanzu komai yana ƙara tsada farashi ya tashi ya ƙara tashi ya tashi ya yanzu ba na goren zabi mu har na fikin jirgi ma farashi ya tashi na biyo wata ka ji biyo wata ma sun ƙara kuɗi kuma wallahi in ka kalla abin sai kaga dole su ƙara. Mai yayi tsada, gas yayi tsada, injinan yadda suke sarrafa su, ledoji sun yi tsada, komai ka taba shi ya falle. Ga masu kuɗin mu ba taimako jama'a. Mutum yana da kuɗi kamar za su kashe shi, amma ba zai iya cire wani abu ya taimaka ya rage wa mutane raɗaɗi ba. Yanzu ba maganar a ba mu wutan ne mu tukunna wutan nefa tunda ta gagara a rike. Mu yanzu babbar damuwar mu talaka ya samu ya ci. Ya sha kaga mutum in ka dauki 2000 ka bashi ya rushe ma daga da kuka ya ce wallahi in ba dan ka bashi wannan 2000 ba jiya bai ci ba yau ma da ba zai ci ba a gidan shi. Ni irin wannan na ganta da ido na ba wai wani ya ban labari ba ni da kaina na gani. In dauki abu in bawa mutum wallahi tallahi jama'a ya fashe mun da kuka ya ce wallahi malam ba dan ka bani wannan ba jiya ma ban ci ba wallahi da yau ma ba zan ci ba. me zakai da dukiya? Ai dukiya idan ba taimaka abu uku ba, wallahi ta zama dukiyar banza. In dai dukiya ba za ta nema ma aljannar Allah ba, ta zama dukiyar banza wallahi. Domin Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Yace wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Allah yace innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan sirran wa alaniyatan sai yace ulaika madha yarjuna tijaratan lan tabu yace li yufihum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur. Wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Saboda haka jama'a mu ji tsoron Allah, masu dukiya su cire su taimaka, masu dukiya su cire su taimaka. Idan ba za ka iya ba wa mutum kyauta 100% ba, je ka sayo buhunhunan masara ka ce ka karyar da shi a anguwarku. Idan kwano 250 ne ka ce kowa ya zo da 150 ya sauni kwano 10 kar ya wuce kwano 10 an baka dama, ka rage musu 100% ka taimake su. Kana bin wani bashi kaga halin da ake ciki sai ka kira shi ka ce kai je ka bashin ma na yafe maka, ka san yanda za ka yi ka ci ka sha, amma wannan bashin na yafe kuma wannan kar ya hana gobe in ya zo ne ma ka bashi. Allah ya ce wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara, sai ya ce wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamuna. Idan mutum yana cikin kunci ba zai iya biyan ka bashi ba, Allah ya ce ka daga mar kafa zuwa wani lokaci. Yace in ma daga kafar kaga ba zai iya ba, kai mar sadaka da bashi bana kace ka yafe masa. Wa anta saddaqu, duka waɗannan suna daga cikin hanyoyin rage wa mutane radadi. Jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko? Yasa idan wasu sun yi wani abin alheri ba za mu iya shiru ba jama'a, saboda wallahi jama'a halin da mutane suke ciki ya kai a dinga samun masu kokari irin wannan, masu kokari irin wannan. Gwamna ne kai, fitar da wani abu ka yi salaktin mutanen arziki ka ce gashi wannan malam ku je ku raba wa talakawa, a yi salaktin mabukata a raba musu. Sanata ne kai, ka ce malam ga wannan, ko sarki ga wannan, ko dagaci ga wannan, da Allah a yi salaktin mabukata a raba musu. Kowaye kai, dan kasuwa ne kai, kowane ne, kowaye kai, ka yi kokarin kawo wa mutane sauki. Ai kuna ji hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, mala'iku ne guda biyu, ɗaya yana cewa ya Allah duk wanda yake cerwa ka ƙara masa buɗi, ɗaya kuma yana cewa ya Allah wanda ya kankame ka sa yi asara. Saboda haka ƴan uwa, ƙasa ce muna cikin bala'i, muna cikin abubuwa, amma dai mu ci gaba da addu'a da hakuri kuma mu bi Allah. Wallahi magana jikan malam din nan kana ganin ta yana fadanta da dariya ko da raha, Allah ka dauke ta da gaske. Kai karka kai ba dariyar ne ya dame ka ba, shin maganar da yake fadan gaskiya ne ko ba gaskiya ba? Yace talaka, talaka wallahi ya ba Allah. To talaka ka ba Allah, domin abin akwai bala'i ya zama gamari ga tsinka jaka jama'a. Bi ma'ana kai baka ba Allah ba a nan duniya kana shan wahala, ka je lahira kuma Allah ya ce tazarci. Dan Allah me yayi ne dadi a cikin wannan? To amma idan ka daure kana bin Allah, kana kiyaye dokar Allah, kana bin Allah, kana kiyaye dokar Allah, kana bin Allah, kana kiyaye dokar Allah, shikenan zaka sha wahala tabbas a duniya, tunda Allah bai ma budi ba. Amma daga ƙarshe zaka samu rahama ko ba zaka samu ba? Zaka samu. To amma dokokin Allah ka rugurguza su ka watsar, haramun ka cinye ka haɗiye ka zauna, duk wani abin da Allah baya so ka aikata, zinace zinace, fasikanci iri iri, hirar banza, gulma, yi da jama'a, rashin biyayya ga Allah, rashin biyayya ga uwa, rashin biyayya ga uba, rashin da'a, duk abin da ya saba wa Allah kana gurin, hidimar addini kuma baka nan, sannan kai baka ji daɗin rayuwa ba, to ai lamari kuma wallahi bai yi wa musulmi daɗi, bai tsinci kansa a cikin wannan hali. Allah ya datar da mu, Allah ya shiryar da mu. Dan haka manzo Allah ya ce wan nafsu bin nafs. Idan mutun ya kashe, a kashe shi. Sai ya ce watariqu lidinihi almufariqu liljama'ati. Da kuma mutumin da ya ridda ya bar addini ya watsar da jama'ar musulmi. Duk mutumin da ya ridda, kamar yadda zamu zo mu ji a wani hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake to man baddala dinahu faqatuluhu. Duk wanda ya canza addininsa ku kashe shi. Mutumin da duk ya ridda hukumar musulunci ta kama shi ta kashe shi. Zamu zo mu ji anwa'ur ridda, yadda nau'ukan ridda suke, da kuma yadda ake shin akwai mai riddan da ake neman sa ya tuba. In mutum ya ridda sai aka gane cewa wannan ridda shi kansa ma bai san yayi ta ba. Misali zai iya faɗin wata kalma shi bai san cewa tana iya fitar da mutum a musulunci ba. Ina fata an fahimta. Wanda suka san abin da ya faɗa kafirci ne sai su zauna da shi. Wana ka san me ka faɗa kuwa? Ta me na faɗa kuwa ba kaza na ce ba? Ce eh kaza din ka san ma'anar sa? Ah wallahi ni dai ban sani ba. Ni dai na faɗa. Ta a'a to ai ma'anar wannan magana kafirci ne ai. Inna lillahi kame aka ce kafirci. Yace to la ilaha illallah. To kaga wannan ba za ka gaggawar kashe shi ba. Haka ne ko ba haka ba? Saboda shi ma bai san me yayi ba. Amma akwai wanda zai faɗa a tunatar da shi ya ce a'a shi fa yana nan akan bakan shi. To wannan da gangan yayi. Kai malamai ma suka ce akwai al-murtaddul mughallas. Mutumin da ya ridda kuma ya kaurara riddar ya ƙara inganta ta. Ina ma'anar haka? Ya yi ridda kuma ya koma yana yayata wannan riddar da ya yi. Yana so ya ja hankalin wasu ma su yi ridda. Yana nuna wannan musuluncin da ake magana akwai matsala. Shi yanzu ya gane. Ai akwai masu irin wannan abun ko? Kaga mutum ya bar musulunci ya koma wani addini. Kuma sai ka gan shi a social media, ko kaga yayi rubutu, ko kaga yayi kaza, yana cewa shi yanzu ya gane da shi musulmi ne, amma yanzu ya fahimci wannan addinin ma ƙarya ne. Wallahi ba haka abin yake ba, duk ma abin ba ma haka bane, duka kaza kaza. To wannan malamai suka ce ba a neman sa da ya tuba, domin bayan shi yanzu ya zamo kafiri kuma yana so ya zamo towa musulunci menene? Matsala da damuwa. Dan haka shi a irin wannan yanayin za a kashe shi ne ba tare da wani neman uzuri ba. Kawai hukuma ta kama shi ta yanka shi. An gane magana da ke ku? Za mu zo duka karatu ne yana nan tafi in Allah ya yarda. Muna addu'a abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa. Wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe ko ƙarancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana. Allah ya shiryar da mu, ya ɗora mu akan hanya madaidaiciya, ya sa wannan ƙasa tamu ta dawo hayyacinta. Masu tayar mana da ƙayar baya, Allah maɗaukakin sarki kai mana maganinsu in ba masu shiruwa ba ne. Wanda kuma suke da cikin iliminka na wato ƙudurarka cewa shiryayyu ne, Allah ka shirye su. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.